A yau Alhamis ne babbar kotun na birnin tarayya Abuja ta bada belin tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadisu Rika tare da ya da sarkinsa biyo bayan kin amincewa da aikata laifin da gwamnatin Najeriya ke musu na karkatar da kudaden da suka kai naira biliyan 2.7 bisa sharuda da kudin beli naira miliyan 100 kowannen su tare da masu tsaya musu biyu ana zargin tsohon ministan da yin amfani da ofishin sa ne wajen bada kwangilar naira biliyan 2 da miliyan 700 ba bisa ka ida ba ga yarsa surukinsa karkashin kamfanin Aldrak lamarin da tuni yan Najeriya ke ta yin kiraye-kirayen a tabbatar da an yi adalci wajen yin shari'ar a cewar mai sharhi akan al'amuran siyasa Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da Abujega bada belin surika bai zo da mamaki ba
ganin cewa an bada belin shi tsohon minister of aviation wato Hadisu Rika da kuma surukan shi da kuma diyar shi definitely na san za su samu wanda za su yi belin su saboda sun san dama duk bai wuce haka ba matsalan mu a Najeriya shine dokar mu ba ta da karfi yanda idan a ce ana aiwatar da doka yanda ya kamata tana da karfi to duk wanda ya laifi ya san hukunci ba zai tsallake shi ba zaki ga cewa mutane suna yin abin da ya kamata amma a ce ka samu kanka akan madafin iko kuma ka dauko iyalanka da surukanka duka sun zo an kama su da mun da hana abun kunya ne yanda abin ya faru tun lokacin da suke kan mulki saboda kowa ya kalle shi ta bangaren cewa dan arewa ya zo ya abin da hankali ma bai dauka ba
shugaban kungiyar tabbatar da kare haƙƙin bil'adama yaki da rashawa neman gaskiya da adalci a Najeriya wato Sizlak Awal Musa Rafsanjani ya ce
mu a matsayin mu na masu sa ido da kuma yaki da cin hanci da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya irin waɗannan laifuffuka idan mun gani ba za mu shiru ba za mu ci gaba da tona musu asiri saboda suna hana kasar mu ci gaba saboda haka za mu ci gaba da marawa kungiyoyin yaki da cin hanci da rashawa na gwamnati kan ayi ba sani ba sabo duk wanda yayi wannan irin zalunci dole ne a kwato kudaden da suka sata ba maganar wai cewa ai fili bargaining su ba da wani kashi kasan kasan su ci gaba da morewa su ji dadi wannan shi yake sa wasu suke dada satar kudin gwamnati saboda idan an zo an ce a cikin kashi 100 da kai kwasa ka ba da kashi 30 ko 40 sauran ya zama halaka kenan to wannan ina dada sa wasu ma su ci gaba da sata a gwamnati saboda haka mu maganar fili bargain ba mu yadda ayi ta akan wannan shari'ar da ake da wannan tsohon minister supreme ba dole ne a tabbatar da kan cewa ko mai yake zargin ya sata da shi da S da kansa da koma waye dole ne a fito da su saboda babban cin amana ne akai
a fuskar doka kuwa fitaccen masanin kundin tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara kogo ya bayyana cewa
al'amari na zargin cin hanci da rashawa sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibi akan kowane jami'in gwamnati dole shine ya yaki cin hanci da rashawa bayan nan kuma magana tsari da ake yi na gafiya ta tsira turanci ake kira play by game to wannan tsari ne wanda yake yayi karan tsaye da sashi na 36 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya sashi na 174 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibi ga babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a wala Allah ta shi kanshi ko kuma ta wani wakilin shi kamar nan wurin hukumar EFCC duk wani wanda yake da laifi su kama shi in suka kama shi kuma yan sanda suna da hurumi karkashin sashi na 114 zuwa 116 alhakim su kokari su yi bincike su kama duk wani wanda yake da laifi su gurfanar da mutum to inda ake samun matsala shine ana tauye mudu lokacin da ya kamata a yi binciken da ya kamata sai a yi saku-saku har mutum ya zo in an gurfanar da shi a gaban kuliya ya samu tagomashin da zai rika cewa shi bai yi laifi ba
ko a watan Fabrairu da ya gabata ma EFCC ta kama dan uwan Sirika Abubakar Sirika bisa zargin badaka kwangila a ma'aikatar sufurin jiragen sama wanda tsohon ministan ya baiwa wani kamfani mai suna Engirius Nigeria Limited mallakin kaninsa kafin wannan shari'a da ya kai gaba da belin sa Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Nigeria